shan hasala Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmas Sigarba da sauran abokan aiki. Miki farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau tayata 15 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To hawa kasashen duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga mai da martani kan barazanar da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger suka yi ta gurfanar da hamɓararren shugaba Muhammadu Bazoum a kotu kan zargin cin amanar ƙasa. Gwamnatin Rasha na fuskantar matsanancin kalubalen tattalin arziki ta yadda darajar takardar kuɗin ƙasar rubul ta rikito sosai a kasuwannin duniya. Sannan wata kotu a nan Amurka ta gurfanar da wasu matasa biyu 'yan Najeriya da ake tuhuma da laifin tursasa ma wani matashi ba amurki har ya kashe kansa da kuma laifin zambatar dumbin Amurkawa.
Kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji yadda 'yan bindiga suka halaka sojojin Najeriya 21 tare da jikkata wasu jami'an tsaro a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Haka zalika a yayin da iyakokin Najeriya da jamhuriyar Niger ke ci gaba da zama a garmaki sakamakon takunkumin da kungiyar ECOWAS ta sanya a kan ƙasar ta Niger. 'Yan kasuwar yankin arewacin Najeriya na ci gaba da bayyana wato zulumi sakamakon barazanar da dukiyarsu ke fuskanta. Kamar kowace safiyar Talata yau ma muna nan tafe da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Musafan Sokoto zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Bayan da ranar Lahadi shugabannin juyin mulkin jamhuriyar Niger suka ce za su gurfanar da hamɓararren shugaban Niger Muhammadu Bazoum gaban shari'a akan abin da suka kira gagarumin laifin cin amanar ƙasa da kuma yin zagon ƙasa ga tsaron ƙasar an fara mai da martani. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shugabannin ƙasashen yammacin Afirka sun yi tir da wannan matakin suna masu kiran hakan wata alamar da ke daɗa nuna cewa jagororin juyin mulkin ba su da niyyar bin tafarkin lalama wajen warware wannan rikimar. Wannan abu ne mai tayar da hankali muraren a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric. Ya ƙara da cewa har yanzu muna cikin matuƙar damuwa da halin da ake ciki da kuma lafiya da tsaron shugaban ƙasa da iyalinsa, sannan kuma muna kira daga wato da gaggauta sakinsa ba tare da wani sharadi ba, kuma lalle a sake mai da shi kan mukaminsa na shugaban ƙasa. Kungiyar ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta bayyana kaduwar tajiyar Litini bayan da ta ji abin da sojojin da suka yi juyin mulkin ke shirin yi ma shugaban na Niger wanda aka zaba a demokaradiyyance. Ƙasar Romania na shirin rubanya hatsin ƙasar Ukraine da ake jigila zuwa babbar gabarta da ke Constanta a tekun Bahar Aswad zuwa tan miliyan 4 cikin 'yan watanni masu zuwa, musamman ma waɗanda za a bi da su ta kogin Danube a cewar ministan sufurin ƙasar Sorin Gendenu. Ukraine na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi samar da hatsi a duniya. Gashi kuma Rasha ta yi ta kai hare-hare kan madafun albarkatun gona da tasoshin jiragen ruwa bayan da ta ƙi amincewa da tsawaita yarjejeniyar tsawon shekara ɗaya wadda a ƙarƙashinta aka tanaji wata 'yar mashigar ruwa ta jigilar hatsi wadda Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Turkiya suka taimaka aka cimma.
An jima kaɗan Ibrahim Garba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu wato jihar Niger da ke arewacin Najeriya, inda wasu 'yan bindiga suka kashe sojojin ƙasar su 21 har lahira, suka kuma raunata wasu jami'an tsaro da dama. Ga wakilinmu Amina Mustafa Nasiru ba tsare da cikakken rahoton.
Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan bauna ne a yankin Zangeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin Rafi da kuma Wushishi duk a jihar Niger, a daidai lokacin da jami'an sojojin ke ƙoƙarin hana 'yan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin da ya bukaci a saka sunan shi ya ci a cikin dare wayewar garin safiyar Litinin din nan yan bindigar sun hallaka sojoji 13 yayin da tsakiyar ranar Litinin din nan kuma suka hallaka wasu sojojin guda 8
guda 21 kenan ga 13 ga 8
kuma duk a yanayi na kwanton bauna
duk a wannan yanayi na kwanton bauna
Sani Adamu na daya daga cikin yan banga da suka fafata da wadannan yan bindiga a ƙauyen Kundu da ke dab da garin na Zingeru har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi.
Ne sakamakon haduwa da muka yi da bandits shine wurin inda ake musayan wuta shine budan ya kama mu hannu ya karya mu hannu.
Kun ga barayin nan kun tada su ne?
Eh mun ga su ido da ido. Duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su.
Duka komandodin sojojin.
Garba Kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali
da mu aka soke gawan a cikin asibiti daya bayan daya da ina mai tabbatar maka da cewa asibitin muka kwana
to mene kuke so hukuma ta yi
muna neman alfarma hukuma ta ce maka muna da jami'an tsaro
Alhaji Tanko Madaki shine daga cin Zungeru ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari
su ka san hilare da masu riga sun san cikin daji su ko sojoji baki ne a wurin nan kuma gashi ana ruwa ga su ba za su iya sanin wurin boyon barayi ba.
Shugaban karamar hukumar Rafi Alhaji Usman Katako da ya ziyarci inda lamarin ya faru ga abin da yake cewa.
Waɗannan sojoji da suka rasa rayukansu akan aikin su Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu wanda kuma suka jikata cikin sojojin da yan banga Allah ya ba su lafiya wannan kuma ibtila'i Allah ya kawo mana karshen shi da wuri.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai ba mu samu jin ta bakin rundunar yan sanda ta jihar Niger ba akan wannan al'amari. Domin kuwa kokarin samun kakakin yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura shi ma dai sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman Gawu bai dauki kiran wayar da muka yi mashi ba daga bisani dai wani jirgin helicopter na rundunar sojin Najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda 21 a ciki akwai mai mukamin manjo da kuma mai mukamin captain Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari da fatan Allah ya kyauta Allah ya tsare. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da cigaban labaran duniya.
To hawa wata kotu a nan Amurka ta gurfanar da wasu ƴan Najeriya biyu da ake tuhuma da laifin tursasa ma wani matashi ba Amurki har ya kashe kansa da kuma laifin zambatar dimbin Amurkawa da tilasta su biyan kuɗin toshiya ta wajen musu barazanar tonan silili mai nasaba da lalata. Matashin mai suna Jonan Demey mai shekaru 17 ya kashe kansa ne biyo bayan kasa biyan kuɗin toshiyar da waɗannan ƴan Najeriya suka yi barazanar sai ya biya ko kuma su bayyana ma duniya abin fallasar da ya aikata. Alhalin kuwa su ne suka yaudare shi yayi abin fallasar ta batsa. Ana tuhumar matasan Samuel Ogoshi da Samson Ogoshi waɗanda aka taso ƙeyarsu daga jihar Nasarawa ta Najeriya zuwa nan Amurka da kafa wata ƙungiyar zamba ta kafar sadarwa inda suke amfani da hotunan kyawawan ƴan mata da suka sato ta intanet suna yaudarar maza da su. Da yake ƙarin bayani ga manema labarai bayan zaman kotun, jami'in hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a jihar Michigan David Kolski ya ce
This was a multifaceted investigation that involved identifying hundreds of victims following the digital footprints.
Yace wannan bincike ne da ya shafi bangarori da dama, ya shafi ganowa da tantance ɗaruruwan mutanen da laifin ya shafa, bin lawalin da waɗanda ake tuhumar suka bari a hanyar sadarwar intanet, bin sawun kuɗaɗen da waɗanda ake tsoratarwa da tilasta su biya suka bari.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na gaba da zai kai mu kan iyakar Najeriya da Nijar. Inda sakamakon takunkumin da kungiyar ECOWAS karkashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta sanya wa kasar Nijar, yan kaso yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da bayyana zulumi dangane da barazanar da dukiyar su ke fuskanta, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Takunkumin tattalin arziki da kungiyar ta ECOWAS ta sanya wa jamhuriyar Nijar ya kama ta farkin dakatar da harkokin cinikayya da kasuwanci a yankin arewacin Najeriya, musamman a jihohi bakwai masu alakar iyaka ta kai tsaye da jamhuriyar ta Nijar. Alhaji Abdullahi Liman na Buhari na cikin dimbin yan kasuwa a Kano da ke safarar kayayyaki tsakanin jamhuriyar Benin da jamhuriyar Nijar zuwa sassan arewacin Najeriya.
To ina tabbata maka cewa yanzu a kwatano kayan mutanen Najeriya da suke jirgi a port sakamakon wannan matsala kusan kwantena 2,500 muka lissafa. Sanawa da take gaya tana jiran a bude boda su shigo, su ma sun kai kusan kwantena 2,000 da wani abu. Akwai wasu akan hanya tsakanin Kwatano da Gaya, kuma akwai wasu a hanya tafi. To saboda haka muna cikin wani yanayi.
Tunde masana harkokin siyasar kasa da kasa da sha'anin diplomasiya ke cewa Najeriya na neman shiga sharu ba shanu ne game da wannan al'amari na sauya mulki a jamhuriyar Nijar. Dr. Mansur Datti masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin hulɗa da kasashen duniya.
Kudurin kasashen hulɗa da kasashen waje baya ciki Najeriya ta shiga yaki da kowace kasa a duniya idan dai ba peacekeeping mission za su yi ba. Yana daga cikin kudurin Najeriya shine kar ta shiga cikin tsarin a waɗansu kasashen, musamman abin da ya shafi harkokin su na cikin gida. Ana ta kagaba takumai waɗanda takunkuman nan duk wanda aka kagaba to ita ma Najeriya sai ya shafe ta. Ita kuma ƙasar Najeriya, shugaban ƙasar Najeriya ya yi rake sabon yanka, ya yi buris da wani hali ƙasarsa take shiga, da wani hali 'yan ƙasarsa suke shiga.
Gabanin matsalar takunkumin tattalin arziki a kan Nijar, janye tallafin albarkacin mai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi da tashin farashin dala su ne suka fara jefa tattalin arzikin arewa da ma ƙasa baki ɗaya cikin wani yanayi. A cewar Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe,
waɗannan duk abin in ka haɗa su suka daɗa ta'azzara, suka zama cewa sun janyo tattalin arzikin arewa da na mutanen arewa yana daɗa yin ƙasa. Talauci yana daɗa nunnunkuwa a tsakankanin mutane, abinci yana yin wahala, sannan farashi yana daɗa hauhawa kamar tashin goron zagi. Wannan duk wata ƙasa da take son ta ci gaba kuma mutanenta su zama na cewa an samu daidaito a ƙasar, sai ta yi ƙoƙari ta yi maganin wannan abu fiye da ta miƙa kanta ko ta shigar da kanta rigewa da wata ƙasa. Samun daidaito tsakanin Nijar da ECOWAS ko da Najeriya zai tallafa wajen rage wannan musibu, musamman asara ga 'yan kasuwa kuma yanzu suka shiga yi na fitar da kaya ko shigowa da su.
Yanzu haka dai 'yan kasuwar sun dukufa sosai wajen roƙon hukumomin jamhuriyar Nijar da Najeriya da ma shugabancin kungiyar ta ECOWAS akan wannan batu.
Muna son su duba wannan abubuwan da Edward Rahama, duk wata riba da za a ji akan wannan musibar da za ta biyo baya ta fi yawa. Saboda haka tunda dai al'umma ake yi wa mulki, to yana da kyau a saurare su a kuma dubi wannan al'amari da idon rahama a sassafta.
Alhaji Abdullahi Liman na Buhari kenan, ɗaya daga cikin 'yan kasuwar arewacin Najeriya da yanzu haka kayansu suka makale a kan iyaka saboda takunkumin tattalin arziki da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar ta Nijar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, an gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Masu haraka da Ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Tsantsar son zuciya ne ya kawo wannan. To idan har aka ce kuma kullun za ka bar mai son zuciya ya yi abin da yake kuma ya yi barazanar da yake yi, to duk kasashen Afirka ba za su zauna lafiya ba.
Ni ina ganin ECOWAS har yanzu ba ta ɗauki matakan da ke ɓullewa ba. Kamata ya yi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaje da shi
an yi irin waɗannan abubuwa misali a cikin ƙasar Cote d'Ivoire an yi wannan kuma aka kawo shugaban ƙasar kuma aka wasta fito da shi kuma tayi abin da yayi a wannan
babu yadda za a yi a je ƙasar Yamai a je garin Yamai a yi yaki ba tare da talakawa farahulla sun dantsana kudarsu ba ba ma magana Yamai ba har da jihohin Najeriya sai sun dantsana kudarsu
gata ne ECOWAS take yi wa al'umman Niger domin tabbatar da cewa lalle duk wanda ya aikata ba da yake ba zai gaba ba saboda haka yaran da soja yake ji dole soja ya je kamar wannan yaran dan a zauna lafiya
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadauwa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Bisa ga dukkan alamu ziyarar nan da kungiyar malaman Islama suka kai a birnin Niamey inda suka hadu da shugaban kungiyar sojojin da suka yi juyin mulki a kasar wato General Abdulrahman Tchiani ta yi mai domin kuwa ƙarshen ziyarar an ba da sanarwa da kuma alamomin da ke nuna cewa yanzu su shugabannin sojojin Niger din sun nuna alama a shirye suke zauna su tattauna da shugabannin kungiyar kasashen na Afirka ta Yamma na tattalin arziki wato shugabannin hukumar ECOWAS wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da su sojojin Niger din suke bayyana kudurinsu na cewa za su gurfanar da tsohon shugaban da suka hambara Mohamed Bazoum a gaban shari'a domin su caje shi ko kuma su tumce shi da yawa ita Niger zagon kasa shi da makarabansa da waɗanda suke cikin Niger din da waɗanda suke wajenta to tunda wannan zaman da malaman suka yi da su shugabannin sojojin ba wai yana nufin an zo ƙarshen wannan al'amari ba ga duka alamu za a ci gaba da tattaunawa tsakanin Niger din da ita ECOWAS din to me mutane suke cewa ne game da wannan al'amari na Niger
Dr. Mazo Abubakar babban mashawarci na Prime Minister din Niger Malam Ahmadu Muhammadu kawai dai wannan abu ni dai abin ne ke gani amma da akwacin amana da akwai rinin hankali wallahi mu ba mu Niger ba duniya ce ba za ta yarda wani abu ai hatara dan saboda ita hasuma ba san ba inda ta fara inda ta kare a mai da ma shugaban kasa Muhammad Bazoum mulkin shi a hannun shi mu zo mu ma juna gahara kawai abin da ke kira kenan
sunana Abdullahi Balalau shugaban kungiyar jama'atu Izaratul Bidaa wai ga mutu sunna
wayannan kasashe namu ta ECOWAS da shugabanta Bola Ahmed Tinubu da sauran shugabanni na wannan nahiya cewa yaki ba shine abin da ake nema ba idan aka samu dambaruwa da rigingimu da tashin hankali irin wannan sulhu shine mafita wannan kasa ta Niger da Najeriya muna da makwabtaka muna da tarihi na zaman lafiya mutanen Niger suna girmama shugabannin Najeriya mutanen Najeriya suna girmama shugabannin Niger
haka ne to mu ma zamu ci gaba da dubo wannan al'amari na Niger din a wannan kashi na biyu na muhawara da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Kaya ya shirya mana da sanannen dan jaridan nan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun na Najeriya da duniya baki ɗaya wato Shu'abu Mungadi wanda baya son ayi yaki da Niger da kuma hamshakin dan kasuwa Jibrin Zakari wanda shi so yake ayi amfani da karfi in takama domin warware wannan matsala ta juyuwar mulki a Afirka yau zamu duba abubuwa da dama da suka hada da cewa me yasa a farko su shugabannin sojan Niger din suka ki su hadu da tawagar sulhu ta sarkin musulmi da General Abdulsalam Abubakar da aka fara aikawa can farko sannan za a ce Tinubu da shugabannin ECOWAS sun zarbabi wajen saurin kawo magana amfani da karfi kan Niger kafin su yi maganar sulhu ta wasu hanyoyi daban ba da bayan haka wani darasi za a koya daga matakin da ECOWAS ta taba dauka a Cote d'Ivoire lokacin da ake rikici da tsohon shugaban wannan kasar Laurent Gbagbo wannan abu ne da za a aikatar da shi akan Niger din duk wannan abubuwan suna cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na muhawara da muke kan juyin mulkin Niger
kaga sulhun ba ko ba da damar yinsa ba domin sai da aka bayi barazana sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban kasa Abdulsalam Abubakar kuma ga lokacin da aka tura su mu ɗan jarida mun ga kuskure da yawa domin mun san yana da kyau ko da za a tura su a hada su da wato wasu kwararrun ma'aikatan diplomasiya waɗanda suka kware wajen irin wannan harkoki na yin sulhu su ga nasu mutunci ga kimar su sannan ga kwararru kuma waɗanda su nan suka koya nan suka goge wajen tattaunawa da samar da sulhu to ba ai wannan ba sai aka tura su su kadai kuma an yi wannan an gama sun dawo ba su gaya ma yan Najeriya me suka cimma ba ba wani bayanin da suka yi balle mu ce Alhaji Ibrahim ya ji bayanin abin da ya wakana tsakanin sarkin musulmi da Abdulsalam Abubakar da su masu juyin mulki. Gwamnatin ECOWAS bata faɗa ba, su kuma basu faɗa ba. Ni ina ganin ECOWAS har yanzu bata dauki matakan da ke bullewa ba. Kamata yayi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaji da shi. Kamata yayi a dage ana sulhu. Bari ga ma Alhaji bari wani abu. Yau idan da za a kyala sojojin nan a rarrashe su su faɗi yaushe suke so su miƙa mulki ga farahullah. Ba mamaki kila a kai yarjejeniya cewa bayan wata shida za su dawo da mulki. Amma ina tabbatar ma in aka ce a yi yaƙi da su ba a san san da yaƙi zai ƙarewa ba har a sake yin wani zaɓe har Nijar ta dawo kan demokradiyya. Saboda haka abin da ka iya ƙarewa wata shida to ba mamaki ya kai shekaru da yawa bai ƙare ba saboda an sa bakin wuta ciki kuma ba a san ƙarewar shi ba. Saboda da Nijar da kawayenta duka za su shigo cikin wannan yaki. Kuma kamar yadda ya ce ba haka ba ne, babu yadda za a yi a je ƙasar Yamai, a je garin Yamai, a yi yaki ba tare da talakawa farahullah sun ɗanɗana kutarsu ba, ba ma magana Yamai ba, har da jihohin Najeriya sai sun ɗanɗana kutarsu.
Yawwa, Shehu mun gaji bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Jibrin Zakar ka ji irin fargaba da masu ra'ayi irin na Shehu Mungadi ke yi kan cewa matukar ba dai diplomasiya ba, inda yaƙi za a yi to ba a san iya wanda lamarin nan zai iya shafa ya jefa rayuwar jama'a cikin hatsari ba.
Kamar yadda yake magana, hakika yaƙi kamar anoba ne ko kuma wani ibtila'i ko bala'i wanda muna neman tsari da shi, kuma ba a fatansa kuma ba a nemansa. Amma abin da nake so ya fahimta shi ne a yanzu an ci gaban da kai da kanka ke zaune an yi irin waɗannan abubuwa. Misali a cikin ƙasar Cote d'Ivoire an yi wannan, wanda babu wanda zai ce maka ga an kashe mutane kaza kuma aka kamo shugaban ƙasar, kuma aka wasu ta fito da shi kuma ta yi abin da ya yi a wannan kawannan. Sannan a ƙasashen
labarin Loren
Bago nake faɗa ma. Kaga wannan wani misali ne wanda zai kawar tunanin cewar wai mutanen Najeriya ɓangaren ƙasar ɗin da suka yi bodarin da Nijar zai shafe su ko wani abu zai shafe su. Wannan babu wannan a cikin wannan tsari, domin yanzu an yi cigaban da za a yi irin wannan a sauke shugaban ƙasa, kuma a fito a kamo shugaban ƙasar a kawo shi a hukunta shi akasarin mutanen da suke state ɗin ko ƙasar ba su ma san abin da yake faruwa ba. Babban abin haushi da reni irin na sojojin da suka yi wannan ta'asa, babu wani kalma da soje ya fito ko shugaban juyin mulkin ya fito ya yi bayani cewar sun tabbatar da cewar juyin mulki ba abu ne mai kyau ba, amma sun yi alkawari za su gyara kurakurai da aka samu a Nijar. Misalin rashin kaza da kaza su lissafo, amma sun yi wa 'yan Nijar su kwantar da hankalinsu, 'yan siyasa su kwantar da hankalinsu, za su dawo da mulkin farar hula lokaci kaza. Kaga in suka yi wannan, duk mutanen Afirka za su zama convinced, za su yarda cewar akwai laifi ba san zuciya ba, akwai na gazawa ba wadda gwamnatin farar hula ta yi, wadda shi ne dalilin da isa aka yi wannan juyin mulki. To cikin biyun nan babu abu guda ɗaya, saboda haka tsantsar san zuciya ne ya kawo wannan. To idan har aka ce kuma kullum zaka bar mai san zuciya ya yi abin da yake kuma ya yi barazanar da yake yi, to duk ƙasashen Afirka ba za su zauna lafiya ba. Kuma za a ci gaba da irin waɗannan yaƙe-yaƙen, za a ci gaba da irin wannan dashin tsaron, za a ci gaba da irin wannan ta'addancin. Waɗannan state sauran ƙasashen da suka zama suna mulkin soja, ai har yanzu a cikin tsarin la ilaha illallah suke. Su sojojin ba su ji daɗin mulkin ba, su 'yan siyasar ƙasar ba su ji daɗin mulkin ba, sannan talakawan ƙasar ba su ji daɗin mulkin ba. Saboda haka gata ne ECOWAS take yi wa al'umman Nijar domin tabbatar da cewar lalle duk wanda ya aikata ba daidai ba zai gaba ba. Sannan kuma ba a kawo wani canji, ba a kawo wani dalili ko kuma wani uzuri da zai nuna wa mutanen Nijar cewar ba zan ya gana ba. Kaga wannan kamar kawai garkuwa da mutane ne, kamar yadda sauran ƙasashen duniya suke faɗa, halaccin shugaban ƙasa a Nijar shine Muhammadu Bazoum.
Yawwa, a Jibrin Zakar dai kafin mu koma wajen Shehu Mungadi, waɗannan sojoji kai dai a ganinka sai an yi musu magana da irin harshen da suke ji kenan.
Ai babu abin da za ka yi wa kuruma sai dai kamar kaljir kamar magana da yaran da yake ji. Yaran da yake ji kuma ka nuna masa domin shi kansa kuruma ai alƙalin sa hoje. Dan haka babu abin da za ka yi wa sojojin Nijar domin ba su ma dauki mutum ko delegation da mahimmanci ba ko kuma akwai wata kima da daraja da aka musu aka tura musu manzanni su gabatar da sakon da ECOWAS ta yi. Saboda haka yaran da soja yake ji dole soja ije imar wannan yaran don a zauna lafiya.
Shagun gadi ka ji abin da Jibrin Zakar ya faɗa shi dai yana tunanin sojojin nan idan sulhu ne ba za su je sulhu ba kwata-kwata ko da wato an yi ta kokarin tura manyan mutane su je su zanta da su.
Wato ina so in ga ma Alhaji Ibrahim cewa abin da ya faru a Cote d'Ivoire wato ba sojojin ECOWAS ne suka yi wannan abin da yake cewa an yi ba an kama masu juyin mulki an abin nan ba. Wannan aikin Faransa ne kuma kowa ya sani. Sannan waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da Faransa suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu saboda ganin tabargazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi demokaradiyya. Cameroon ta yi ma demokaradiyya karan tsaye sosai saboda shugaban Cameroon yana bai san inda yake ba yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki. Demokaradiyya ba ta ba da dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba. An kashe shugaban ƙasar Chad ɗansa ya karɓa. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki waɗansu ƴaƴansu ke mulki a halin yanzu.
To a gaishe ku. To za mu ja aya nan sai rana wato in Allah ya kai mu inda za mu zo mu karɓa tambayar shin shugabannin ECOWAS ɗin na ƙasashen Afirka suna da tabakin faɗa kuwa idan an zo ga maganar hana juyin mulki. Ba da ba haka me yasa ita ECOWAS ba ta ɗauki mataki irin wannan da take son ta ɗauka kan Niger akan inda aka yi mulki a can baya ba irin su Burkina Faso da Guinea da Mali da sauransu. Sannan kuma akwai aya tambaya game da alaƙar da ke tsakanin shugaban Najeriya kuma shugaban ECOWAS ɗin wato Ahmed Bola Tinubu da ƙasar Faransa. Shin suna wata ɗatawa ne ko me yasa irin wannan ɗatawar? Wannan su ne abubuwan da za mu duba Allah ya kai mu rana. Wato yanzu dai muna godiya ga su baƙin namu Shu'abu Mungadi da kuma Jibrin Zakari haɗe da shi wakilin mu Nasiru Adamu Lahika da ya shirya muhawarar tsakaninsu. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington. Mun ba ku lafiya.
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaru a takaice.
To a takaicen kasashen duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga mai da martani kan barazanar da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger suka yi ta gurfanar da hambararren shugaba Muhammadu Bazoum a kotu kan zargin cin amanar ƙasa. Gwamnatin Rasha na fuskantar matsanancin kalubalen tattalin arziki ta yadda darajar takardar kuɗin ƙasar rubul ta rikito sosai a kasuwannin duniya. Sannan wata kotu a nan Amurka ta gurfanar da wasu matasa biyu 'yan Najeriya da ake tuhuma da laifin tursasa ma wani matashi ba Amurki har ya kashe kansa da kuma laifin zambatar ɗumbin Amurkawa.
Mu da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labaran duniya da Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima.